sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 13 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa masu rajin kare demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar sun yi na'am da taron da ake shirin farawa a yau Talata a birnin Washington DC tsakanin ƙasar Amurka da ƙasashen nahiyar Afirka.
To muna ganin cewa da taro Afirka da Amurka taro ne wanda yake zai haɗa duka armashi, saboda ita Amurka nan ƙasa ce da tijuwa wadda take sasan darajar wato demokarasiya da ƴancin ɗan adam wanda yake bisa gare shi ne muke fafatuka.
Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin ƴan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kori, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan, ga Alheri Grace Abdu da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugabannin Afirka sama da 40 ne za su halarci taron kwanaki uku wanda za a fara yau a birnin Washington, yayin da Amurka ke kokarin kara tasirinta a wannan nahiyar wadda muhimmancinta ke karuwa a duniya. Bayanai da wasu manyan jami'an Amurka suka yi sun nuna kwararan bambance-bambance tsakanin yadda Amurka ke bullo wa harkar kasuwanci a Afirka da salon babban abokiyar gasarta ta fuskar tattalin arziki, wato China. Mataimakin sakataren harkokin cinikayyar Amurka Aaron Venka Taraman ya gaya wa 'yan jarida a wata hira da suka yi kwanan nan cewa kamfanonin Amurka za su yi harkoki mafiya kyau a Afirka saboda gwamnati ba ta da iko da su.
They are in Africa not because the US government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize as private holders of capital and technology.
Beta Karaman yace ba sun je Afirka ne saboda gwamnatin Amurka na gaya musu su je ko kuma su amince su je ba, amma saboda sun lura cewa a matsayin su na masu hannun jari da fasaha kuma masu zaman kansu, irin bunƙasar da Afirka za ta yi cikin gwamman shekaru masu zuwa ya sa nahiyar ta zama wurin da ya dace a yi harkar kasuwanci, muddin kana so a dama da kai a duniya kuma ka goge. Kuma hakan zai sa kasuwancinsu na haɗin gwiwa ya ɗore ya kuma zama mai haifar da ƙwararan alfanu na lokaci mai tsawo. A nata bayanin, Camille Richardson, jami'ar inganta karɓuwar Amurka a kasuwannin Afirka da kuma harkokin kasuwanci na haɗin gwiwa da Afirka, ta ce nahiyar na daɗa zama mai sauyawa bisa ga buƙata kuma wuri mai daɗin yin kasuwanci.
But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment is the lack of physical infrastructure.
Ta ce abin da zan ce shi ne, watakila ɗaya daga cikin shingaye mafiya girma da cinikayya da saka jari a Afirka shi ne rashin madafun harkokin yau da kullum. Kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwa da gwamnatin Biden za ta fi mai da hankali a kansu. Richardson ta ci gaba da cewa, za mu rinka yin shelan manyan yarjejeniyoyi da aka cima a kai a kai. Muna so a yi sha'awa da dokin bi, muna so zukata da tunanin mutane su koma kai ta yadda lallai za su saka jari a wurin sabon kasuwancin haɗin gwiwa da Afirka. Kuma za a ji wata sanarwa ta shirin ɗaukar mataki daga wajen shugaban ƙasa a ƙarshen wannan babban taron. Abin da zan ce kenan kawai, yanzu sai a jira zuwa ranar da za a ji wannan sanarwa. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki sun jaddada niyyar su ta ci gaba da goyon bayan Ukraine jiya Litinin, tare da alkawalin samar da kayan aikin soji da Ukraine ke bukata na kare kanta daga cin zalin Rasha. A cikin sanarwar da fada White House ta fitar, kungiyar kasashen na G7 ta ce ci gaba da kai hare-haren da Rasha ke yi kan muhimman cibiyoyin jin daɗin rayuwa al'umma kamar cibiyoyin samar da wuta da ruwa a duk biranen ƙasar Ukraine rashin imani ne. Sanarwar ta bayyana waɗannan hare-hare a matsayin laifukan yaƙi, ta kuma kushewa waɗanda suke samar da kayan aikin wannan yaƙin da ya saba wa doka. Jiya Litinin, ƙasar Iran ta aiwatar da hukuncin kisan gilla na biyu kan wani da aka alakanta da zanga-zangar gama-gari da aka fara a ƙasar tun watan Satumba, bayan mutuwar wata mace da 'yan sandan ɗa'a na ƙasar suka tsare sabili da rashin rufe jikinta da hijabi. Kamfanin dillancin labarai na Mizan da ke ƙarƙashin ma'aikatar shari'a ya ce an kashe Majireza Ranavad ne ta hanyar rataya kan wata ƙugiyar gini a birnin Mashhad domin ya zama izina ga saura. ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alawadai da kashe Ranabad. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Masu rajin kare demokuraɗiyya a jamhuriyar Niger sun yi na'am da taron da ake shirin farawa a yau Talata 13 ga watan Disamba a nan birnin Washington DC a tsakanin ƙasar Amurka da ƙasashen nahiyar Afirka. Wannan shi ne karo na biyu da shugaba Joe Biden ke shirya irin wannan taro da nufin tattaunawa akan hanyoyin ƙara inganta hulɗar da ke tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka waɗanda aka yi amanna hukumominsu na kwatanta gudanar da mulkin demokuraɗiyya. Wakilin muryar Amurka Sulemu Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Don a yammacin Lahadin da ta gabata ne, tawagar Niger a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum ta tashi daga birnin Yamai don zuwa ƙasar ta Amurka da nufin halartar wannan zama da zai mai da hankali akan fannonin da suka hada da demokuraɗiyya, shugabanci da sha'anin tsaro. Da yake bayyana ra'ayinsa, shugaban ƙungiyar FCR Sule Umaru ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin Amurka, wanda a cewarsa babu tantama abu ne da zai amfani Afirka fiye da yadda abin yake a tsakaninta da sauran manyan ƙasashen duniya.
Kasan lokaci zuwa lokaci ita wannan ƙasar ta Renamo Faransa tana zanki taro na Afirka da Faransa. To an taɓa yin kuma taro Afirka da China. To muna ganin cewa da taro Afirka da Amerika taro ne wanda yake zahin waɗanda duka armashi, saboda ita Amerika nan ƙasa ce da tijuwa wadda take sasan darajar wato demokarasiya da 'yancin ɗan adam wanda yake bisa gare shi ne muke fafatuka. Na biyu kuma ƙasa ce wadda take tana darzanta ƙasashen Afirka gwargwado fiye da dukkan sauran ƙasashe. Na uku ƙasa ce wadda take tana kama ƙasashen Afirka taimako.
Masanin doka bugo da ƙari shugaban gamayyar ƙungiyoyin Rezo Esperance Bashar Mamman, wanne yake kallon wannan taro da mahimmanci, ya shawarci gwamnatin Amurka ta ƙara duba halin da al'ummomin Afirka ke ciki a yau, sanadiyar halin da aka shiga a duniya.
Afirka ga yadda take fama da harkar yunwa, da harkar talauci, da harkar jahilci, da harkar tsaro, ya kamata ya kasance taimakon da ake kawo ma ƙasashen Afirka taimako ne wanda yake iya tasiri, wanda yake iya canza yanayinsu. A wannan lokacin ne su ma Amurkawan za su samu rabonsu cikin bunƙasar jama'a, saboda ba ka iya ka yi kasuwanci da talaka. In talauci ya kai ya kawo duk abin da yake nema, abin da za a yi ci ne da za a sha.
Ko da yake akwai alamar ci gaban demokuraɗiyya a wasu ƙasashen nahiyar, 'yan fafutuka na fatan ganin Amurka ta yi amfani da wannan haɗuwa don jan hankulan shugabanni akan demokuraɗiyya ta gaskiya.
Ya kamata ne a ce Amurka yau ta ɗauki mata kai kwakwara na darzanta demokarasiya a cikin waɗannan ƙasashe namu na Afirka. Waɗansu shugabanni waɗanda cikin ƙasarsu suna kamar demokarasiya ne ta waje, amma idan ka je cikin ƙasarsu kana ganin 'yan ƙasarsu suna cikin halin kakanika, halin matsaloli, waɗanda in ka diba demokarasiya ɗin ta ci baya take, koma musamman babu ita.
Halin da 'yan diasporar Afirka ke ciki a Amurka da batun shugabannin matasan Afirka, kiwon lafiya, sha'anin cimaka da makamashi da hanyoyin zirga-zirga na daga cikin batutuwan da ƙasashe shan Afirka da kawarsu Amurka za su tabo a wannan babban taro, wanda a ƙarƙashin sa gwamnatin Biden ke fatan ƙara inganta matsayin da take kansa a gogayyar da ke tsakanin manyan ƙasashen duniya don ƙarfafa hulɗar su da nahiyar Afirka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Amurka za ta sake maido da wata hukuma da nufin taimakawa 'yan Tirani su iya zama a Amurka ta wajen koyon harshe da horar da ma'aikata da kuma samun ilimin harkokin kuɗi. Wannan zai taimaki sabbin shiga ƙasar da suka shigo ta hanyar da doka ta ayyana, bisa ga cewa Brandon Preloga, mai ba shugaban ƙasa shawarwari na musamman kan kare bakin haure da ayyukan jin kai na fadar White House a wata hira da muryar Amurka. Shugaba Joe Biden ya sanar da maido da hukumar ne ta wani umarnin shugaban ƙasa a watan Afrilu shekara ta 2021, an kaddamar da shirin ne a shekara ta 2014 karkashin gwamnatin Obama, amma tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da shi. Daga ƙarshe, dan wasan ƙwallon kafa na Rio de Janeiro Pele yana ƙara murmurewa bayan an kwantar da shi a asibiti domin jinya sakamakon kamuwa da cutar COVID-19. Likitoci a asibitin Albert Einstein sun faɗa a wata sanarwa jiya Litinin cewa Pele yana sane da abin da yake ciki, kuma gababuwan jikinsa suna aiki da kyau, sai dai likitoci ba su san ran da za a sallame shi daga asibitin ba. Ana kuma yi wa ɗan wasan ƙwallon ƙafar guda ɗaya tilo da ya lashe wasan cin kofin duniya har su uku gashin ƙashi.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Tare da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma,
mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Daldakoi aka haife ni, asibiti na gwamnati kam gaskiya ba mu da shi.
Daldakoi ba ta da abin rayuwa.
Muna gode wa Allah, muna gode muku ku gidan rediyon VOA. Sanadin wannan hirar da muka yi ne ya sa wani gidauniya ta zo garin Daldakoi, aka zo aka gina asibiti.
Da ɓe da ake tura wannan da ake ɗaukar mutum nan, in kana wucewa kana tafiya za ka ga ƙura na tashi, sai ka tsaman kamar lokacin hazo ne, ashe siminti aikin ne a wancan lokacin bai da amfani.
Bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibbi wannan aikin kulliya ta biya kudin sabulu, saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba dawo da dan kungilan nan ya gyara mu.
Yau muna dauke ne da kashi na biyu na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita, tare ma da bayanai kan irin tasirin da wannan shirin ɗan ƙasa da hukuma yayi ta fuskar kawo sauyi game da waɗancan batutuwa da aka yi korafi a kansu. A daga cikin
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jiko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ce zama a cikin
umma madalla. Masu saurare, yau shirin ƴan ƙasa da hukuma na jihar Adamawa ta Arewa maso gabashin Najeriya domin yin waiwaye da kuma bitar wasu daga cikin batutuwan da muka gabatar da suka shafi jihar a cikin wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. A lokuta daban-daban a cikin wannan shekara mai karewa, mun kawo bayanai masu kunshe da haƙoƙin al'ummar jihar ta Adamawa game da batutuwan da suka shafi hanyoyin mota da gadoji da ilimi da kiwon lafiya da hasken lantarki da kuma ruwa mai tsafta. Yunkurin sama da faɗi ko yin ba daidai ba da wannan shiri ya bankaɗo wani ɗan kwangila da aka baiwa kwantarakin garan Bawul ga babban asibitin ƙwararru na Yola daga can Abuja da ƙorafin al'ummar garin Yolde Kohe na ƙaramar hukumar Yola ta Kudu game da rashin ababen more rayuwa na daga cikin al'amarin da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya yi tsokaci a kansu a wannan shekara da ke shuɗewa ta 2022. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a can Yolan, Salisu Lado Garba, na ɗauke da bitar waɗannan batutuwa.
Malam Sardauna Jauro Kawu da ke zama Jauro ne na gunduman Ilda Kwahi, wadda a zantawar wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma da shi a wancan lokaci, ya fara bayanin nasa ne da kokawa akan matsalar da suke ciki na rashin asibiti ingantacce a yankinsu, wadda cewarsa wannan matsalar dai sun daɗe suna fama da ita har ma yakan janyo rasa rai.
Yolde Kwahi ba ta da abin rayuwa, muna son wutar lantarki, kai dai komi gwamnati abin da za ta yi ba abin da zai fi Yolde
Kwahi. Yolde Kwahi tana da asibiti na gwamnati ne?
Babu, sai wannan ɗaki wanda ka ga guda ɗayan nan tun zamanin shekaru da zai shekara 30 a kaɗan shi.
Wannan ɗan ɗaki ma?
Wannan ɗaki, wannan ƙani na zamaninsa ya yi kansila ne ya ajiye banda shi babu.
Suma dai matasan gunduman Yolde Kwahi da ke ƙaramar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa sun koka sakamakon matsanancin rayuwa da suke ciki a wannan yankin. A can baya, wadda sarkin matasan ya yi jawabi a madadinsu mai suna Adamu Abubakar.
To alhamdulillah, mun gode Allah. Ni dai na zauna Yolde Kwahi, ina da shekara 42 kuma Yolde Kwahi aka haife ni. To gaskiya asibiti na gwamnati kam gaskiya ba mu da shi.
Sakamakon samun wannan labari daga wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma, gidauniyar Catholic Relief Services wato CRS a takaice ita ce dai ta gina musu wani katafaren asibiti domin mallaka musu ya zamanto jigo a harkar kiwon lafiya a yankin. Kuma gidauniyar ta ce ta saurari wannan kafar na muryar Amurka a cikin wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma, lamarin da yasa suka bibi wannan gunduma suka samo gurin da ake da wannan buƙatar kuma suka gina musu wannan asibitin. Hakan ya sanya al'umman wannan yanki na Yolde Kwahi suka yi godiya tare da jinjina da kuma fatan alkhairi ga wannan kafa na muryar Amurka da kuma wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma ta bakin Alhaji Manu Gurore, wadda ke zama sarkin ayyukan namtari kuma dattijo ne a wannan yankin.
Na farko muna gode wa Allah, muna gode muku ku gidan radio VOA. Hiran da muka yi ya tasiri sosai domin an samu ci gaba, wanda ina ganin sanadin wannan hiran da muka yi ne yasa wani gidauniya ta zo nan Yolde Kwahi ward, amma garin Yolde Kwahi aka zo aka gina asibiti. Alhamdulillah, an gina asibiti kuma mai kyau mai inganci. Wannan mun gode wa Allah akan wannan, sannan kuma muna gode wa wannan gidan radio wanda ta yada wannan manufofinmu da kukanmu da muka nema. Na biyu, akwai asibiti a Bobore a cikin Yolde Kwahi shima ward, wanda mai girma tsohon dan majalisa Mana Lawan Garba wanda ya gina wannan asibiti a yanzu yana aiki ya gina mana asibiti da yadda Allah ni kuma naje na sayi magani na saka wannan asibiti ganin wannan yasa wannan gidan radio abinda ta yada ya tasiri sosai kuma ya taimaka ma al'umma Ildekwai to wannan muna godiya sosai ba karamin godiya muke yi ba mu mutanen Ildekwai wannan abun alfahari ne a wurin mu sosai muna godiya wannan gidan radio
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
daga karamar hukumar Yola ta Kudu kuwa a wannan gunduma na Ildekwai inda sanadiyar wannan shiri na dan kasa da hukuma suka samu wannan tagomashi sai kuma karamar hukumar Yola ta Arewa inda wasu yan jihar Adamawan suka koka akan dan kwangilar gyaran asibitin kwararru na jihar Adamawan wato specialist a turance wanda aka bashi kwangilar gyaran fuska wa wannan asibitin bai yi aikin bisa ka'ida ba daga bisani kuwa mazauna jihar suka koka a cikin wannan shiri na dan kasa da hukuma domin ganin a yada bayanai a kawo gyara Abba Baba Jada wanda aka fi sani da Abba Chairman yayi mika wannan korafi a can baya daga bisani kuwa ya sake mika godiya tare da jinjina wannan shiri na dan kasa da hukuma da kuma wannan kafar na muryar Amurka
gaskiya har ga Allah akwai sauyin da muka gani daga wancan lokaci da muka zo muka yi bayani gaskiya hankalin su manya da suke rike da asibitin ya dawo saboda an kira wanda suke wannan contract sun zo saboda a lokacin wannan dabe da ake tura wannan gado hostrecha na gado da ake dauka mutun nan in kana wuce kana tafiya za ka ga kura na tashi sai ka zaman kamar lokacin hazo ne ashe simintin ne a wancan lokacin bai da amfani amma daga baya har ga Allah yanzu kan an zo an gyara maganan kwano da aka sa roba ma shi ma an zo an cire an mai da shi kwano gaskiya dai har ga Allah muna gode wa ita VOA da ta yi wa ta dauki wannan kukan mu kuma da ta yada shi kuma wanda kuma alhakin abun da yake hannunsu su kuma suka je suka zagaya suka sake nemo wanda suke wannan contract din suka zo suka sa su suka gyara har ga Allah to wannan abun ya mana dadi idan dai talaka zai yi kuka sannan kuma aje a gyara to bari a ringa yawan wannan koke-koken a cikin a duniya ma gabaki dai ba gaskiya
shirin yayi nasaran tattaunawa da Alhaji Bako DDK wanda ke zama shugaban gidauniyar mai dakin shugaban kasar Najeriya wanda yake
to a yanzu dai na farko muna godewa Allah muna godewa gidan radio America muna gode muku ku da kuka yi ta kokari kuka yi ta fafutuka gaskiya har ga Allah ba abun da zamu muku sai dai mu muku addu'a saboda wannan abubuwa da aka yi da bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibbi wannan aikin wallahi kulliya ta biya kudin sabulu saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba dawo da dan kwangilan nan ya gyara ba kai kanka ganin idonka ne ka shiga ka gani har silin saukarwa ake yi wayarin komai da ka sani sai da suka sashi ya canja kun ba da lokacin ku kun ba da duk wani abun da ya kamata na gudumawa kuma gaskiya har ga Allah mu muka mukatan mu ya biya saboda yanzu ko da waye ne ya shiga asibitin nan ya san asibitin nan ta canja daga lokacin da maganan nan ya fita aka yada maganan nan ina ga maka bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja da kansa ya zo ya zauna a Yola yana zaune yana gani ana aikin nan daga fenti har komi walkway nan wannan barandan nan duk inda ka sani ba inda ba a sake ba to kaga wannan abu ne wanda ya kamata mu ce mun gode muku ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya kara daukaka ya kare ku da sharrin duniya
to madalla masore karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da kashi na uku na bitar wasu daga cikin batutuwan da kuka ji a wannan shiri cikin shekarar da muke ban kwana da ita ta 2022 yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
An gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Salamu Muni Barma zai kawo mana sharhin jaridin Jamhuriyar Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger ya isa Washington DC domin halartar taron Amurka da Afirka wanda shugaba Joe Biden ya shirya a karo na biyu don tantauna fannonin da suka hada da demokradiyya, shugabanci da sha'anin tsaro, Jaridar ta ce rayuwar al'ummomin kasashen Afirka mazauna Amurka da abin da ya shafi jagorancin matasan wannan nahiya da yanayin lafiyar duniya a yau da batun samar da wadatar cimaka da illolin canjin yanayi da makamashi da maganar zuba kudaden gina hanyoyin suhuri su ne mawdu'an da za a bashe akan teburi daga yau talata 13 zuwa 15 ga watan Disamba. Abinda ke zama wata dama ga shugaba Muhammad Bazoum ya ja ra'ayin masu hannu da shuni su ziyarci wannan kasa don zuba hannun jari. Jaridar Lanketer ta ce shugaban kasar Niger na daga cikin manyan baki a wannan taro na kasar Amurka da nahiyar Afirka, inda aka ayyana cewa Muhammad Bazoum da Joe Biden za su zauna kafada da kafada a kan teburin liyafar da gwamnatin Amurka ta shirya a fadar White House a albarkacin wannan babban taro. Jaridar ta ce shugaba Biden da kansa ne ya yanke shawarar ajiye Bazoum a jerin kujerun da aka ware takanas domin shugabannin kasashen da suka ba demokradiyya gaskiya. Jaridar Le Canard Amphiri na cewa cin hanci na kokarin samun gindin zama a majalisar dokokin jamhuriyar Niger. Lamari na baya-baya da yawa kana ya kuma sa ake zargin 'yan majalisar da karbar cin hanci shine wanda ya faru a jajibirin taron muhawarar da aka yi a zauren majalisar kan kasafin shekarar 2023. Ana zargin ministan kudin kasa da ganawa da 'yan majalisa na bangaren rinjaye a asirce a gidansa. Jarir ta ce bayan wannan ganawa rahotanni sun ayyana cewa kowanne daga cikinsu ya karbi jika 350 na sefa daga hannun ministan, wanda ake ganinsa a matsayin dalilin da ya sa dukkan 'yan majalisa na bangaren rinjaye suka yi na'am da kasafin shekarar mai shirin kamawa ba tare da wata-wata ba. Jaridar Le Courrier ta ce an kama ministan harkokin wajen Niger Hasim Masaudu da hannu dumu-dumu a wata cuwa-cuwa lokacin da ya aiwatar da naɗe-naɗen mukamai da canje-canjen wuraren ayyukan jami'an diflomasiyyar ƙasar a tsakiyar watan Nuwamban da ya gabata. Jaridar ta ce ministan ya yi amfani da wasu lambobi da ya kirkiro takanas don shigar da wasu mutanensa a sahun jami'an ma'aikatar ministan harkokin waje. Alhali dukkansu ma'aikatan kwantaragi ne waɗanda ma'aikatar kwadago ta ƙasa ba ta san da zamansu ba. Wannan al'amari ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya daga wajen ma'aikata a ofishin minista Masaudu Hasimi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Shugabannin Afirka sama da 40 ne za su halarci taron kwanaki uku wanda za a fara yau a birnin Washington, yayin da Amurka ke kokarin kara tasirinta a wannan nahiyar wadda muhimmancinta ke karuwa a duniya. Bayanai da wasu manyan jami'an Amurka suka yi sun nuna kwararan bambance-bambance tsakanin yadda Amurka ke bullo wa harkar kasuwanci a Afirka da salon babban abokiyar gasarta ta fuskar tattalin arziki, wato China. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki sun jaddada niyyarsu ta ci gaba da goyon bayan Ukraine jiya Litinin, tare da alkawalin samar da kayan aikin soji da Ukraine ke bukata na kare kanta daga cin zalin Rasha. A cikin sanarwar da fadar White House ta fitar, kungiyar kasashen na G7 ta ce ci gaba da kai hare-haren da Rasha ke yi kan muhimman cibiyoyin jin dadin rayuwa al'umma kamar cibiyoyin samar da wuta da ruwa a duk biranen kasar Ukraine rashin imani ne. Jiya Litinin, kasar Iran ta aiwatar da hukuncin kisan gilla na biyu kan wani da aka alakanta da zanga-zangar gama-gari da aka fara a kasar tun watan Satumba, bayan mutuwar wata mace da 'yan sandan da'a na kasar suka tsare sabili da rashin rufe jikinta da hijabi. Kamfanin dillancin labarai na Mizan da ke karkashin ma'aikatar shari'a ya ce an kashe Majireza Ranavad ne ta hanyar rataya kan wata kugiyar gini a birnin Mashhad domin ya zama izina ga saura.
To, masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, da kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da shirin noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Alheri Grace Abdi da ta karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.